sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fata an muni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baban Leje sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na daren yau Asabar 23 ga watan Yulin shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa matafiya akan hanyar Maradi a Niger da jihar Katsina ta Najeriya na kokawa akan binciken kokob da ake musu don neman na goro. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka Almasi Garba ya shirya zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da Murtala Faruku Sanyin na zai kawo muku. To kafin nan ga Baban Leje cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Rasha ta kai hari da makamai masu linzami a tashar jiragen ruwa ta Odessa a ranar Asabar din nan, kwana guda bayan Rasha da Ukraine sun rattaba hannu kan yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta goyi baya don sake buɗe tashoshin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad domin komawa fitar da hatsi. Wannan sojojin Ukraine da ke kudancin ƙasar ta wallafa a shafinta na Telegram cewa magiya sun kai hari tashar jiragen ruwa ta Odessa da makamai masu linzami Kirak Talibur, inda rundunar sojan sama suka harbo makamai masu linzami biyu ƙasa, yayin da biyu kuma suka kai hari kan tashar jiragen ruwan. Jaridar Kyiv Independent ta rawaito cewa ma'aikatan noma ta Ukraine ta tabbatar da cewa akwai hatsi da aka ajiye a tashar jiragen ruwan a lokacin da aka kai harin. Ana sa ran fitar da hatsin zuwa ƙasashen waje a cikin kwanaki biyu masu zuwa, a cewar bayanin ma'aikatar. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta faɗa cewa Rasha ce ita kaɗai ke da alhakin zurfafa matsalar abinci a duniya idan yarjejeniyar ta ruguje. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce harin da Rasha ta kai kan Odessa ya nuna cewa Moscow za ta nemo hanyoyin da ba za ta aiwatar da yarjejeniyar hatsi da aka kulla da Majalisar Ɗinkin Duniya, Turkiya da kuma Ukraine. Tashar talabijin ta ƙasar Iran ta ce ambaliyar ruwa da ta faru a lardin Fars da ke kudancin ƙasar mai fama da fari ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 17. A rawaito gwamnan birnin Istanbul yana faɗa yau Asabar cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya shafe kogin yankin. Jami'an sun ce har yanzu ba ga mutane shida ba. Ma'aikatar kula da yanayi ta Iran ta yi gargaɗi game da yiwuwar samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a duk faɗin ƙasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama. Da aka ɗaura alkin haka kan sauyin yanayi, hatsarin ambaliyar ruwan ya kuma ƙara ta'azzara saboda rashin kula da matakan kariya kamar yin gine-gine da tituna kusa da magudanar ruwan kogi. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa da sanyin safiyar yau Asabar cewa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata an gwabzaga zamun faɗa, yayin da sojojin Ukraine ke ci gaba da kai farmaki kan sojojin Rasha a yankin Kherson da ke yammacin kogin Dnipro. A cikin sanarwar da ta wallafa a shafinta na Twitter, ma'aikatar ta ce watakila Rasha na kokarin sassauta harin na Ukraine ta hanyar amfani da manyan bindigogin artillery a kan shingen kogin Inglet wata mashigar Dnipro. A lokaci guda, layukan samar da kayayyaki ga sojojin Rasha a yammacin Dnipro sun ƙara fuskantar hatsari. A wani ci gaba, kamfanoni masu auna nauyin bashi na Fitch & Scope sun rage darajar Ukraine zuwa mataki ɗaya kawai ta kasa biya. Matakin ya biyo bayan buƙatar Ukraine na dakatar da biyan bashi. Hukumomin auna nauyin bashin sun ce akwai yiwuwar kasa biyan bashin. A halin da ake ciki, Amurka ta yi wa Ukraine alkawarin ba da wani sabon kunshin taimakon tsaro na dala Amurka miliyan 270, wanda zai hada da ƙarin wasu manyan rokoki hudu na High Mobility Artillery Rocket System ko HIMARS. Tuni da sojojin Ukraine suka girke aƙalla HIMARS guda 8 a fagen daga a yakin da suke yi da Rasha, yayin da wasu hudu kuma suke a ƙasa ko kuma a kan hanya. Yayin da hauhawar farashin kayayyaki ke ƙara hauhawa a faɗin duniya, ‘yan siyasa na ta ƙoƙarin nemo hanyoyi kan yadda za a samu abinci mai rahusa, yayin da jama'a ke ƙara nuna adawa da tsadar rayuwa. Babban abin da ya janyo shi ne haramta fitar da abinci da nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki, yayin da yawan gwamnatoci a ƙasashe da suka ci gaba ke ƙoƙarin nuna wa jama'a masu fargaba cewa za a biya musu buƙatunsu. Ga masu kasuwanci, hauhawar farashin kayan dafa abinci daga mai zuwa kaza ya sa sun ƙara farashin, inda mutane ke ƙara biyan kashi 10% zuwa 20% a wani gidan abinci na Soki Wu a Singapore. Ga masu saye, Wannan yana nufin suna ƙara biyan kuɗi da suka saba biya, ko abincin da aka rage ingancinsa, ko aka cire wasu abubuwa gaba ɗaya. A ƙasar Lebanon, inda cin hanci da rashawa yayi katutu da tabarbarewar siyasa ta durƙusar da tattalin arzikin ƙasar, hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙara baiwa mutane taimakon kuɗi don siyan abinci, musamman bayan wata mummunar fashewar wasu abubuwa a tashar jiragen ruwa a shekarar 2020 da ta lalata ɗumbin rumbunan hatsi. Yawan ɗauke wutar lantarki akai-akai da tsadar man janareta sun iyakance abin da mutane za su iya siya, saboda ba za su iya adana kaya a firiji ba. Firayim ministan ƙasar Thailand Prayut Chan-o-cha ya tsallake rijiya da baya ƙuri'a nuna rashin amincewa da shi da aka kada a Majalisar Dokokin Ƙasar yau Asabar, wanda ke zama kan gaba a babban gwajinsa na ƙarshe gabanin babban zaben da za a gudanar nan da watanni 11 masu zuwa. Tsohon hafsan sojan ƙasar mai shekaru 68 da haihuwa, wanda ke kan karagar mulki tun bayan juyin mulkin da ya jagoranta a shekarar 2014, ya samu ƙuri'un da ake buƙata domin tabbatar da matsayinsa na firayim minista har sai wa'adinsa ya ƙare a watan Maris ɗin baɗi. Prayut ya samu ƙuri'u 256 da suka amince, kuma 206 suka ƙi amincewa, yayin da 9 suka ƙaurace. ‘Yan adawa na buƙatar fiye da ƙuri'u 239 daga cikin ‘yan majalisa 477 don tsige shi. Firayim ministan da kuma mambobin majalisar ministoci 10 sun shafa kwanaki 4 ana tsiye su kai tsaye ta gidan talabijin daga ‘yan adawa da ke zarginsu da cin hanci da rashawa da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki, a ƙoƙarinsu na ɓata sunan ƙawancen jam'iyyu 17 da ke mulkin ƙasar kafin zaɓe na gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu bin hanyar baraɗi a Niger zuwa Katsina a Najeriya na kokawa akan yadda jami'an tsaro ke zurfafa bincike da fakewa da takardar ECOWAS domin karɓan wani abu, abinda ke sa wasu na shakkun bin hanyar koda suna da takardun. Ga rahoton da wakilinmu Mansur Sani ya aiko mana daga baraɗi a Niger.
Yanzu haka ina faru bakin iyakar ƙasar Niger da ke da makwabtaka da magamar Jibiya Katsina Najeriya. Al'ummar da ke rayuwa a bakin iyakokin guda biyu, maraɗi Niger Katsina Najeriya, na kokawa game da yadda jami'an tsaro ke tsorar dokar tambayar shaidar zama ɗan ƙasa da takardar ECOWAS da ke bada damar kewayawa a cikin ƙasashe sha wani abu da ke da yarjejeniya da juna. Game da haka ga mabambantan ra'ayoyin masu shiga motar.
In za mu shiga sai su sai mun ba su naira 100, kuma in mun hito sai mun ba su naira 100. Asu ba mu komai ka san amsa. Daidai da baro muka doro ma kaya sai mun biya kudin wannan doro ma baro kaya.
Ina zaka? To yaya akwai takardu?
Babu.
To yaya kuke yi da jami'an tsaro ba su hanya?
Yara muke wannan wuce.
Sunana Abubakar Rabi.
To wani gari zaka?
Zan je Katsina.
Zaka je Katsina. To ya magana takardu komai da aka lahiya lau?
Alaha lau. Saboda aka san mu'alakan hanya, saboda idan ka je in kana da su ba a rina ma wayo, ko kuma haka a ma'aikaci ba zai takura ma ba.
Su ma a nasu bangare direbobin da ke zirga-zirga bisa wannan hanya sun yi tsokacin yadda ake takurawa fasinjojin nasu da ma yanda al'amarin yake taba zukatansu.
Muhammad Saini kuma direba ne ni na bisa hanya Kano Maradi. Matsaloli cikin su muke, idan aka suka turo jami'an su binciken da ake yi musu bisa kan hanya ba a binciken su, duk abin da suka aiwatar sun aiwatar, kai talaka ba abin da za kai. Direba da fasinja ba wanda ya hita, duka muna cikin matsala. In ka shiga sai dai abin da Allah ya yi, da inda ya dace ka bada, da inda bai ma dace ka bada ba dole sai ka bada. Kamar fasinja rashin ECOWAS ka zama waina sai inda aka juya ka.
Sunana Muhammad Sani Saidu Dibalbaji Kano Maradi. Duk inda ya zama na aka ce baka da ECOWAS to kana tare da tashin hankali na aljihunka. Kawo kawo direba ne zai ringa negotiation na ma'aikaci da abin da zai kamata ya dan bashi. Iya zaka kamar mutum ka dauke shi ya baka kudin shi.
a waɗannan 'yan shekaru da aka fara samun matsalar tsaro a waɗannan yankuna. Yawan get-get ko kuma igiyoyin madakatan kan hanya na cikin abin da ke ciwa direbobi to a ƙwarya, wanda hakan ke sanya su yawan bada abin goro, da ke sa su dawo gida babu riba a cikin tukin. A cewar Alhaji Hamisu Zaman Jira, da ke matsayin shugaban layin Niger na Najeriya a cikin babbar tashar Maradi, da ma kiran shiga hukumomin ƙasashen.
Kowa zai ce sai ka bashi, saboda mutane ƙoƙari ne ake aje a nemo abin da za a ci ba, abin da za a tara ba. Duk wanda ga yana wannan wahala ta tuki yanzu, magana abin neman abinci ne kawai. Ana tsawwalawa, saboda Allah Annabi ana takura mutane. Ya kamata mutum ka je bu da ka dawo ka zo da ko eje ka 10 ko 20 gida kai ma ka je cikin dadi. To wata ran sai ka zo ba kodala. Yawwa, gaba ɗaya ka rabe ma'aikata kudin. Ya kamata gwamnati da Allah mu ma dan sa mana hannu gurin wannan bangaren ma'aikata.
Mr. Muhammad Lawli Musa na kungiyar da ke kare haƙƙin dan Adam ya kira ni ga al'umma da kowa ya kokarin mallakar takardun da suka dace domin kaucewa matsin bincike.
Da kai wannan kartar sai da yawo, kenan sai ka shiga duk ƙasar da kake so ba tare da wata matsala ba. Babu wata tara. Yau tara da kai ne.
Na kokarin yin tabakin hukumomin na kowane bangare, amma abin ya cittara har ya zuwa lokacin aika wannan rahoto. Masu iya magana ke ce wa sanin hanya ya fi sammako. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
To masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na hudu kuma na ƙarshe na amsar tambayar na mai cewa, wai dan Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madakun mulki, kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Wassalam, a huta lafiya. Mai tambayar, kamar yadda aka sani, shine Dalhatu Manjas Gobir Samaru, Bostof Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. To idan mai tambayar Malam Dalhatu Manjas Gobir da ba sauran masu saurare na tare da mu, zan dan za ku da gefe guda wakilin muryar Amurka a Kaduna, Isa Lawan Ikara, ya gabatar muku da kashi na ƙarshen na ansar da ya samo daga mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala, wanda zai dora daga inda yake bayani kan yadda matashin shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tsara yadda zai ciyar da ƙasarsa gaba ta wajen sake fasalin sojojin kasar, da cewa
mutanen da ake diba mai da su ba su train da horo su zama sojoji, sai zamanto sun dara waɗanda ake diba a baya yawa. Amma sojoji waɗanda suke masu amfana da kasa, in aikin gini ne, in aikin kere-kere ne, in ainin aikin engineering ne, duka za ga suna da masana'antu da suke aiki, ba kai zuwa suke suna jiran
yaki ya zo.
Sam ha,
sojoji ne amma suna da abin da suke taimaka,
suna kere-kere, suna saka, suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma kasa. Yanzu nan ana son suna da kamfanoni waɗanda suke kera motocin yaki, suna da kamfanoni waɗanda suke horar da mutane ka zo ka biya su. Misali kana da wani kamfani wanda misali kake da aka baka kwangila na horar da mutane kamar 100 ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a, to kana da damar da zaka zo ka rubuta ka kawo ma komandan din wata makaranta da ke gargashin soja na wannan kasar, sai kawai sai sa sojojin su soje su wannan mutane training, su koya musu waɗannan abubuwan da suke bukatar su gware akai, sannan kuma a biya su kuɗi su ba waɗannan allowances. So ya rage cututtuka iri-iri, kuma wannan penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai wanda ya cuta a kashe shi, wanda ya saki duke kasa a kashe shi, to sai zama mutane suna dadar suna tsoro. Musamman ma shi shugaban kasan Kim Jong-un din nan ba fita yake cikin jama'a ba, baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi, yana nan saboda kuma mutane ba su san fara shi ba, ba su san rashin fara shi ba. To wannan kenan.
To ila wasu ce to kamar inda shi wannan shugaban kasa na Koriya ta Arewa ya taka rawar gani na irin sauye fasalin kasar da ya gada wurin mahaifi da kaka, a sauran matasan da aka ambato a kono wanda ya kwatanta wani abu da kila za a ce yayi wani abun a zo a gani.
Akwai misali, za mu dauki daya a Afirka, kasar Mali misali, shi wannan soja da ake kira Assimi Goita wanda ya kawo mulki yana da shekara 38, lokacin da ya zo mulkin kasar akwai ƴan tawaye a arewacin kasar, akwai waɗanda suke kiran kansu Ansaruddin da suwaye, sun sa ma kansu sunaye iri-iri amma ƴan ta'adda ne. Za su je kaburburin bayan Allah su rusa, wai cewa ana bautar wasu mutane, su je irin rubuce-rubucen nan, kasan mu a nan kasar Hausa misali, zaka je Sokoto, zaka je Kano, zaka je Zaria, zaka je ina ne, gidajen manya-manya malaman nan zaka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu, ba wai Qur'ani kawai suke rubutawa ba, a'a akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban. Abin da yake daura kai har yanzu Turawa mulki, Turawa nan na zamanin mu na yanzu sun kasa ganowa wushin malaman nan aina suke karatu. Wasu so da yawa misali a kasashen mu na Hausa za su dauka cewa idan ka je zaure za a gaya maka in fannin fiqh ne ga waidi ahalari ishmawi iziya risala askari da sauransu ko, sannan a zo misali nahu ne a ce maka qadarun nada wa ballar sada, a ce maka ajrumiya, a ce maka ibnu wardi, duk irin waɗannan ko, to su ba haka bane. Bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiya, zaka je ka samu su rubuta littafi akan mathematics malaman zaure, zaka je ka samu su rubuta littafi akan physics malaman zaure, zaka je ka samu su rubuta akan psychology da rubutun larabci da hannu kuma sun yi rubutu akan psychology, tarihi duka sun yi rubutu akan life science, ma'ana kimiyyar dan adam. Kamar su wannan tawaye suka je suna rugurguza biology din nan, ka gane? To da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan, basu je makarantun mu na Harvard ko Oxford ba, ina suka samu wannan knowledge? To yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turawan suke musulunta. To waɗannan a Mali, idan ka je Timbuktu, unguwa ce babban unguwa, zaka samu akalla library manya-manya fiye da 50 na waɗannan rubuce-rubucen hannu a fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar ɗan adam. Fannin tattalin arziki ne, kowane fanni sun yi rubutu a kai, ka gane? To waɗannan ƴan ta'adda sai suka ta san mu rusa waɗannan abubuwan, kaga suna so su kowane tarihinsu. Kuma wannan ta'addanci yana da alaƙa da turawan yamma, suka yi amfani da jahilan cikin ƙasar wurin su ɓata tarihinsu. Ya za a yi a waye gari a ce baƙar fata ya rubuta wani abu, sannan wani farin fata shi ne zai kai wani abu wurin baƙar fata? To suna baƙin cikin wannan, musamman ƙasar Faransa. Ni na je ƙasar Mali a wancan lokacin, na ga yadda anan ne masu Musa ya tashi, the richest man in the world, kuma baƙar fata, ka gane?
Wanda
kowa arziki a duniya, Mansa Musa, ka duba irin gwalagwalen da yake yawo da su in ya tafi aikin hajji da sauransu. To duk suna da tarihin wannan abubuwan da cibiyoyi na ilimi da jami'ar Sankore duk anan ne cikin Mali, cikin Timbuktu. To sai suka ta san marusu waɗannan, suna bi suna kashe mutane, suna yin kwace, suna yi ma mata fyaɗe da sauransu. To yana daga cikin abin da shi wannan shugaban ƙasa Assimi Goita ya gada daga gwamnatin da suka ture a wannan ƙasa. Na ɗaya kenan. To sai da wannan Assimi Goita ɗin suka ta san ma waɗannan ƴan ta'adda da yaƙi, suka ci galabarsu, aka ƙwato duka yawa, mafi yawa daga cikin waɗannan kayayyakin tarihin, aka je ba mako, aka je aka aje su, aka samu wuri aka killace su. Ba dan haka ba yanzu sun shafa tarihin dubbannin shekaru, kaga achievement ne. Na ɗaya kenan. Sannan corruption, yaƙi da cin hanci da rashawa, ya yi katutu a cikin ƙasar. Mutum ne yana shugaban ƙasa ko minista, sai ga ya saci duke ƙasar ya kai Faransa, ya je kafa kamfani ko ya sai gida a Faransa ko ya je buɗe account a France, ya sa kuɗi masu ɗumbin yawa na arzikin ƙasar, wanda su ya kamata a yi amfani da su a sama mutane ruwan sha, a sama mutane sauƙin rayuwa, a biya mutane kuɗi su karatu, su samu ilimi don ƙasa ta bunƙasa. To sai zamanto ministocin da shugabannin ƙasar na baya sai su kwashi dukiyar ƙasar ta hanyar haɗin gwiwa da ƙasar Faransa da shugabannin Faransa, sai su je su kai kuɗin ƙasar, suna bunƙasa arzikin wata ƙasa, suna ƙara talata ƙasarsu. To wannan Assimi Goita ɗin yana daga cikin abin da ya yi na yanki alaƙa da abin da ya shafi wato barazana da ƙasar Faransa take musu, cewa su ba da mulki ko su zo su ci su da yaƙi. Suka ce sun shirya, So duk abin da ka san Emmanuel Macron ya fadi suna da amsar da suke mai da mishi ba ta ba samu ba cikin wannan kasar a ce yau shugaban kasa irin Emmanuel Macron ya barazana daga kausar lafazi ga waɗannan ƴan shugabanni na Afirka su kuma su ce su zo an shirya har sa ECOWAS akai aka ce su bada mulki ko kuma a yanke hudar jakadanci a sa musu takunkumin tattalin arziki suka ce sun yarda
wato matashi da matashi kenan tunda shi ma Emmanuel Macron yana cikin wa'annan aka lissafo a cikin matashi
lissafo eh so shi wancan shugaban wancan kasar gaskiya yayi tasiri ya kaurin suna kai zance wurin abin da ya shafi corruption
shi wanda aka
shi wanda aka majo mulki kuma aka waye gari wato ya kasa mai da hankali wurin dakatar da rikice-rikicen da ke faruwa na kashe mutane da kwashe dukiyoyinsu da ruguza gidajen tarihi da gidajen malamai na arewacin kasar ya kasa yi saboda haka ranar 18 ga watan 8 shekara ta 2020 sai su waɗannan sai aka mishi juyin mulki a wancan lokacin saboda a watan Yuli na shekara ta 2020 duka gabaɗaya kasar aka shiga tarzoma zanga-zanga ake yi saboda kin jimin wannan kazamun mulki da suke yi to kaga July a watan 8 ko sai aka kifar da gwamnati a wannan lokaci to daga baya an samu nasara wurin wanzar da zaman lafiya saboda me kalaman shi shugaban kasa ya kara sa hope a cikin zukatan ƴan kasa cewa za a samu da zaman lafiya kuma za a zamar da sojojin da za su fuskanci waɗancan ƴan ta'adda kuma zuwa yanzu kaga shekara kusan biyu kenan an samu nasara fiye da da yadda ake ciki tattalin arzikin su ya ƙara bunƙasa ka gani an bude iyaka su tsakanin su da sauran kasashe kamar su Senegal suna kasuwanci sannan kuma bayan nan sai gashi har zuwa yau ba za ka taɓa nuna wani katafaren gida cewa Asimi Goita shi ya gina shi a matsayin nashi ba ko kuma wani daga cikin ministocin da aka nada a ce yau gashi sun ɗebo wata dukiya sun kai kasar Faransa ya sa tsantsini hasali ma yaƙi suke yi da duk wani wanda yake magana akan haƙƙin kasar Mali sun kuma ɗauko hanyar da za su dasa ma yara matasa kishin ƙasarsu mai kishin Turai ba suna gaya musu cewa abin da za ku yi shine ku zauna ku gina ƙasar ku babu wani baturen da zai baro ƙasar shi su ce ya zo ya gina muku ƙasa in kun ga bature a ƙasar ku to ya zo ne ya karu da ku ba ya zo ne ya amfana muku ba to irin aƙida da suke dasa ma matasa kenan masu tasowa musamman waɗanda suke primary da secondary schools Allah ya sa mu dace
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara da wanda ya hada mana sautin Hailu Haile da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
to madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma lokaci ne da Murtala Faruku Sanyin na zai shigo muna da shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Najeriya na ci gaba da korafi tare da bayyana bacin rai kan tabarbarewar sha'anin wasanni musamman kwallon kafa da kasar ta yi suna sosai a nahiyar Afirka waɗanda zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka gudanar da bikin karrama gwarzayen shekara ta haujin tamol a nahiyar Afirka inda idan ka ɗebe Asisat Oshiwala da ta kare kambin takaro na biyar ba ko ɗaya daga Najeriya da suka sami shiga koda cikin 'yan takara uku na ƙarshe na kowace lambar karramawa Najeriya wadda ta kafa tarihin yawan lashe gasar ta cin kofin Afirka ta mata fiye da kowace ƙasa a nahiyar ta kasa samun koda matsayi na uku a gasar ta bana bayan da jiya Juma'a Zambia ta doke ta da ci ɗaya da nema a wasan neman na uku na gasar duk da yake wasu 'yan Najeriya da dama sun yi wa 'yan wasan uzuri na rashin samun nasara a wasan kusa da na ƙarshe da 'yan Super Falcons ɗin suka buga da ƙasar Morocco musamman sakamakon baiwa 'yan wasan su biyu jan katin kora amma kuma suka dage har daga ƙarshe wasan ya ƙarƙare a bugun penalty to amma kuma wasu na ganin babu dalilin rashin samun nasara karo na biyu a jere a wasan na neman na uku da kasar Zambia to sai dai kuma wasu jami'an hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF sun yi ba da kokarin yan wasan duk da cewa ba su sami nasara ba. Yanzu haka dai ta kace me tsakanin hukumar shirya gasar La Liga ta kasar Spain da kungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa akan sabon kontragin da PSG din ta baiwa dan wasan ta Kylian Mbappe, lamarin da yasa yanzu haka suka gurfana a gaban kotu. Mbappe dan kasar Faransa mai shekaru 23 ya amince da wata yarjejeniyar komawa Real Madrid ta kasar Spain a wannan bazara, to amma kuma sai ya juya daga baya ya sabunta kontragin sa a kungiyar tashi ta PSG. Hukumar ta La Liga da yace ta maka su ƙara a gaban kotu, inda take tuhumar kungiyar da tsara takardun bayanan biyan kuɗi na Mbappe na ƙarya wanda ta yi amfani da su domin ci gaba da rike dan wasan. Ta buƙaci kotu da ta soke sabon kontragin da PSG da Mbappe ya rattaba hannu wanda zai kai har a shekara ta 2015. A Ingila kuma rahotanni na bayyana cewa yunkurin da shahararren dan wasan kungiyar Manchester United Cristiano Ronaldo ya yi na barin kungiyar ya haifar da rashin tabbas kan makomarsa a kungiyar. A farkon watan nan ne dai Ronaldo ya yi bazata inda ya bayyana wa kungiyar buƙatar sa na sauya gida, wanda wasu da dama suka alakanta da rashin samun damar da kungiyar ta yi na fafata gasar zakarun Turai. Jin wannan batu ko ya sa sabon mamallakin kungiyar Chelsea Todd Boehly ya soma yunkurin janyo Ronaldo zuwa Chelsea, to amma kuma hakan bai sami amincewar mai horar da ƴan wasan kungiyar Thomas Tuchel ba. Wasu majiyoyi sun bayyana cewa duk da yake sabon kocin kungiyar ta United Eric Ten Hag ya yi tunana ta cewa Ronaldo ba na sayarwa ba ne, amma kuma ana ganin da wuya dan wasan ya kasance a cikin tafiyar sabon tsarin kocin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To madalla gaida Murtala. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Rasha ta kai hari da makamai masu linzami a tashar jiragen ruwa ta Odessa a ranar Asabar din nan, kwana guda bayan Rasha da Ukraine sun rattaba hannu kan yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta goyi baya don sake buɗe tashoshin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad domin komawa fitar da hatsi. Rundunar sojojin Ukraine da ke kudancin ƙasar ta wallafa a shafinta na Telegram cewa magiya sun kai hari tashar jiragen ruwa ta Odessa da makamai masu linzami Kirat Talibur, inda rundunar sojan sama suka harbo makamai masu linzami biyu ƙasa, yayin da biyu kuma suka kai hari kan tashar jiragen ruwan. Tashar talabijin ta ƙasar Iran ta ce ambaliyar ruwa da ta faru a lardin Fars da ke kudancin ƙasar mai fama da fari ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 17. A rawaito gwamnan birnin Istanbul yana faɗa yau Asabar cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya shafe kogin yankin. Jami'an sun ce har yanzu ba ga mutane shida ba. Yayin da hauhawar farashin kayayyaki ke ƙara hauhawa a faɗin duniya, 'yan siyasa na ta ƙoƙarin nemo hanyoyi kan yadda za a samu abinci mai rahusa, yayin da jama'a ke ƙara nuna adawa da tsadar rayuwa. Babban abin da ya janyo shi ne haramta fitar da abinci, ya nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki, yayin da yawan gwamnatoci a ƙasashe da suka ci gaba ke ƙoƙarin nuna wa jama'a masu fargaba cewa za a biya musu bukatunsu. Firayim ministan ƙasar Thailand Prayut Chan-o-cha ya tsallake rijiya da baya ƙuri'ar nuna rashin amincewa da shi da aka kada a majalisar dokokin ƙasar yau Asabar, wanda ke zama kan gaba a babban gwajinsa na ƙarshe gabanin babban zaben da za a gudanar nan da watanni 11 masu zuwa. Tsohon hafsan sojan ƙasar mai shekaru 68 da haihuwa, wanda ke kan karagar mulki tun bayan juyin mulkin da ya jagoranta a shekarar 2014, ya samu kuri'un da ake bukata domin tabbatar da matsayinsa na firayim minista har sai wa'adinsa ya kare a watan Maris ɗin baɗi.
To masu sauraro, da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya haɗa mana sauti, da kuma injiniyanmu na wannan dare Baba Yako Makiri, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Salamu alaikum.